أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau Laraba 20 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo rayuwar mu zuwa wannan lokaci a cikin wannan wata mai alhurma wannan wata mai albarka watan da Allah subhanahu wataala yake ninninka ayyukan bayi yake ninninka musu lada a bisa karancin ayyuka ko takaitaccen aiki da suka gudanar Allah subhanahu wataala yake yanta wuyayen mutane daga wuta zuwa aljanna muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa muna daga cikin waɗanda suka dace amin Allah ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta mana ya hada mu da su cikin jannatul firdaus ya sa muna daga cikin yantattu a waɗannan kwanaki masu albarka musamman a waɗannan kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan waɗannan kwanaki malamai suna maganan sune kwanakin da dararen su babu kaman su a duniya sune dararen da suka fi kowane dare falala da alfarma da daraja da kuma samun garabata wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake daure laurjinsa idan aka ce dararen 10 na Ramadan na ƙarshe sun zo har ma yakan koma masallaci gaba ɗaya mu'takifan yana mai itikafi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar ayyuka masu yawa amma in goman ƙarshe zo yakan ƙara ninninka ayyukan da yake wannan shine abun da ya dora sahabbai akai haka kuma tabi'ai haka manyan maluma malamai idan goman ƙarshe ta zo sukan canja yawaita karatun alqur'ani yawaita addu'o'i yawaita istighfari da yawaita neman gafarar Allah subhanahu wataala da yin duk abunda ake ganin cewa aikin alkhairi ne ana ƙara fadin sa saboda dama ce kadai da mutun yake da ita in Allah ya ga dama ce ta maimaituwa zuwa wani lokaci idan Allah ya ga dama sai kaga wannan dama din wata ila fursa ce wacce take kusan karshe a rayuwar mutum. Daka wannan wani abu ne na gaibi, don haka ake son kowa mutum in ya samu kansa Allah ya kawo rayuwarsa yayi abin da zai gurgurdan iyawarsa, in Allah ya sake bashi wata dama ya kara. Da yawa daga cikin mutane bara suna nan Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara musu bana suna nan ba, to kaga wannan ya nuna wannan wata dama ce wacce mutum bashi da tabbas cewa tana sake zuwa ta same shi, ko kuma yaya Allah ya tsara shi mutum bashi da wannan. Daga wannan dama ayi amfani da ita a yanayin da ake ciki a lokacin da ya dace. Waɗansu an yi watan Ramadan innan suna raye sun ma yi azumi, amma kafin yanzu kuma Allah ya karɓi rayuwarsu. Da su aka fara azumin wannan wata, ana tafiya da su aka zo har kwanakin nan 10 suna raye, amma kafin a zo irin yau 20 Allah subhanahu wataala ya daura rayuwarsu sun koma ga Allah. To kaga ashe kenan wannan wata dama ce wacce babu wanda ya san lokacin kubucewarta, ko babu wanda ya san za ta maimaitu ko ba za ta maimaitu ba, kullun kawai falala ce ta Allah subhanahu wataala. In kaga shekara ta dawo kana raye lafiya, shikenan sai ka godewa Allah ka kuma yi amfani da damar. Wasu kuma suna nan a raye kuma Allah ya kawo rayuwarsu, amma fa ba su da lafiya, bara lafiyan su kalau da su aka yi komai. Amma wasu a bana an zo yanayin kuma kwanakin sun zo, amma sun same su cikin akasi, an same su cikin jarrabawa. Wasu ko sun yi hatsari da abun hawa, saboda haka suna kwance ba dama su yi azumi. Wasu jinya ta rashin lafiya ta faɗo musu, bara ba su da wannan jinya ko miskala zarratin aka yi Ramadan aka kare lafiya, amma bana sun samu wannan larura ta zaunar da su ba dama su yi azumi. Akwai irin waɗannan da yawa waɗanda su suna nan a raye amma ba su da dama, ba za su iya azumi ba, ba za su iya nafilfili na salloli yadda ya kamata ba, karatun Qur'ani ma aiki ne, istighfari ma sai sun dage saboda yanayin rashin lafiya da ake ciki. Wasu kuma Allah subhanahu wataala ya basu da lafiyar da za su iya istighfari, salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da iya abun da ya sawwaka daidai gurgudo na azkar, amma ba su da ikon tashi daga bansu don yin ibada, ko kuma su samu damar yin azumi su kuma irin jinyarsu, kowa da irin jarrabawar da yake ciki. Ashe kenan wanda Allah subhanahu wataala ya masa baiwa da zama lafiyayye, sannan kuma yana nan dai wato a cikin wato tawagar da suke gudanar da azumi a wannan lokaci, kuma yana cikin nitsuwa, to wannan sai godewa Allah subhanahu wataala, da godewa Allah ya kuma san cewa lalle Allah subhanahu wataala ya masa baiwa. Don haka muna godiya ga Allah subhanahu wataala, muna fatan da roƙonsa subhanahu ya ƙara mana baiwa, ya kuma sanya mu gama da Ramadan wannan kwanaki, Allah ya sa mu gama da su lafiya, kuma duk alkhairan da Allah ya tsara a cikin su wanda dan adam zai samu, Allah ya sa mu riske su. Allah ya riskar da iyayenmu da kakanninmu, zuriyarmu da iyalanmu ga duk wani alkhairi da Allah ya shirya a cikin waɗannan kwanaki na 10 ƙarshen Ramadan. Dukkan waɗannan hidimomi da ake yi da zama da Allah subhanahu wataala ya kaddara muke yi, domin waɗannan 'yan tunatarwa da karanta ayoyin Alƙur'ani da darusa a taƙaice da yaɗa shi da masu yadawa suke yi da waɗanda suka dau wato hidimar zuwa a yi recording a dauka a gyara a tura a yi mai wadda inda ba don an Allah subhanahu wataala ya hore su ba to kawai sai ka yi karatun ka tashi ka tafi dama kowa ma yana nan ne ba wani abin da ake ciki to da ba don Allah subhanahu wataala cikin hikimarsa da tsarinsa ya sanya su waɗannan bayin Allah su zo su yi wannan aiki cikin nutsuwa sannan kuma su gudanar ba to da har yanzu an samu mummunan gibi amma Allah da ikonsa za a yi karatun za su ɗauka za su tura wasu tun ana karatun a duk inda suke suna ganin abun da ake yi suna sauraron abun da ake yi waɗansu bayan an gama su je su ji a rediyo waɗansu da rana wasu da yamma wasu da haka nan dai ga wasu bayan Allah kuma da suka ɗau ɗawainiyoyi na sawa a kafafen abuna yaɗa labarai daban-daban duka waɗannan abubuwa da karance-karance da ma sauran dukkan waɗanda Allah ya ba su daman yi ba abun da za mu ce illa fatan Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu cikin lada kowa da aikin da yake gudanarwa kowa yana yi ne don shi ma ya samu abun da ya yi yake kuma fatan Allah ya masa rahama ya kuma datar da shi da abun da Allah yake so kowa a cikin mu da abun da yake wanda ba shi ne ba wani ba zai yi ba shi ne Allah ya dorawa wancan ma yana nasa ba zai wani ba zai yi ba shi ne Allah ya dorawa wannan ba karamar nasara bace da rahama muke kyautata zaton Allah subhanahu wataala yayi mana don haka Allah subhanahu wataala ya kara mana rahama da ni'ima ya kuma azurta mu da ikhlasi a cikin dukkan ayyukan da muke gudanarwa Allah subhanahu wataala ya hana shaydan rabo ya hana tunanin duniya akan lamarin da muke gudanarwa duk abin da zamu yi Allah ya azurta mu da ikhlasi mu zama mun yi domin Allah kuma Allah ya sa ayyukan su zama karbabbu a gurin Allah wanda Allah ya yarda da su Allah kuma ya sa mu gama da duniya lafiya duk wata sharri Allah ya kare mu daga su da duk wani abun da yake na mummunan manufa Allah subhanahu wataala ya mana maganin sa kuma ya isan mana akan su masu nufin taba mutuncin mu ko taba wasu abubuwa na harkar addinin mu ko rayuwar mu Allah subhanahu wataala ka isan mana akan su ko masu nufin taba iyalan mu ko zuriyar mu ko masu nufin taba addinin mu ko dukiyoyin mu ko garin mu ko gidajen mu ya Allah ka isan mana akan su innaka samiun qaribun mujibud da'awat muna karatu a daidai wannan majalisi a cikin suratul takwir muna ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da nuna wato matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar cewa al-Qur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma an aiko mala'ika Jibrilu ne ya iso da Al-Qur'ani din zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da nassin waɗannan ayoyi suke bayyana kuma a wannan Al-Qur'ani ne muka ga bayanai game da tashin alkiyama tun daga farkon wannan sura har iya inda muke karantawa wannan bayanai game da tashin alkiyama da halayen dawainiyan tashin alkiyama da kuma rikitan sha'anin tashin alkiyama da firgici da za a shiga saboda yanayin tashin alkiyama wannan magana ce ta gaskiya kuma maganar Allah ce kuma Allah ya yi gaskiya kuma tabbas haka za a yi to wannan bayani Allah subhanahu wataala ya bayyana shi gashi nan cikin alqur'ani komin yanda kake ganin girman sa to tabbas lokaci kawai ake jira in lokacin yayi haka za a yi shi babu abun da yake gagaran Allah subhanahu wataala shi yasa wanda duk yake da yaqini da Allah to ya huta ba abun da ya gagari Allah ko babu abun da yake gagaran Allah subhanahu wataala domin Allah shine Allah wadda jalla jalaluhu yake gudanar da abun da ya ga dama a lokacin da ya ga dama haka Allah subhanahu wataala yayi duk abun da zai yi, ya kuma zartar da abun da zai zartar, kuma ya tsara abun da zai tsara, da abun da yake faruwa, da abun da ya faru tun a baya, da abun da zai faru a gaba, duka a tsare yake, har duniya ta kare, da tsarin rayuwar da za a yi bayan karewar duniya, da aljanna da wuta, duka Allah subhanahu wataala ya tsara irin rayuwar su, ya kuma zartar, kuma ya hukunta. Haka ne kuma, don haka kowanne a ciki kawai lokaci yake jira sai faruwarsa ta faru. Idan lokacin abu yayi, kawai faruwa zai yi, ba sai lokacin yayi ne tukunna Allah yake shiryawa to ta ina za a fara ba, a'a, da yadda za a fara, da yadda za a yi, da yadda abun zai faru, da yadda abun zai kasance, tuntunin Allah ya tsara shi, a ajiye kawai yake. Lokaci idan ya zo, kawai faruwan abun za a ga yana faruwa, lokacin fara shi baya karawa da second daya, kuma baya rajewa da second daya, kawai sai dai a ga yana faruwa daidai lokacin da Allah ya tsara zai faru tun kafin halittar duniya. Don haka idan Allah subhanahu wataala ya kawo mu lokaci, ko menene yakan faru ne daidai da yadda Allah ya tsara lokacin, daidai da yadda Allah ya daidaita abubuwa. Don haka Allah subhanahu wataala ya tsara abubuwa, ya daidaita abubuwa, babu abunda Allah subhanahu wataala yake da shakka a kansa, ko babu abunda mu ma muke da shakka akan faruwarsa, matukar Allah ya ce zai faru. Babu abunda muke shakka akan gudanarsa, matukar Allah ya ce zai gudana. Babu abunda muke shakka akan aukuwarsa, matukar Allah ne yayi bayanin abun zai auku. Don haka Allah subhanahu wataala baya wasa, kuma baya fadan abu da wasa, kuma Allah subhanahu wataala babu wasa a cikin sha'aninsa. Shi yasa yake cewa ai bamu hadici sama da kasa kawai don wasa ba, wa ma khalaqnas samaa wal ard wa ma bainahuma batila, ko don ƙarya ko don wasa, wa ma khalaqnas samaawati wal ard wa ma bainahuma la'ibin, bamu hadici samai da kasa da abun da yake tsakanin su muna masu wasa ba, kawai don a tsaya ana wasa aka halice su. A law aranna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin, inda wasa muke so, kawai aka halice sama da kasa, inda don wasa ne kawai da rashin manufa, to da ba bukatar ma a kuma halici mutane, a halici dabbobi, a fidda, a halici bishiyoyi, a halici ciyawi, a halici abubuwa, da kawai sai Allah da ya halici sama da kasa, inda don wasa ne kawai sai bashi yana ta wasansa a can. Allah subhanallah, da ka Allah subhanahu wataala duk abun da ya halitta akwai manufa, kuma akwai dalili, kuma sannan duk abun da ya sa yayi kaza dole in abun ya zo zai. Da ka Allah subhanahu wataala yayi gaskiya, alqur'ani yana gaya mana maganar Allah magana ce ta gaskiya kuma tabbas ce. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ma kansa da aka saukarwa alqur'ani, shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam matsayinsa daban ne. Don haka kar wasu su dauka yana magana ce ta tabin hankali, saboda kawai ya fadi abun da a ganin su kaman ba zai iya yiwuwa ba. Misali a ce kogi yana ci da wuta, a ganin su kaman ba zai iya yiwuwa ba, wannan ba abu ne wanda yake mai wahala ba a gurin Allah. Shi ya halicci ruwa, shi ya halicci wuta, dukansu kuwa bayinsa ne. In yace su hadu, kawai sunansu masu hadu. In yace wuta ta fito a cikin ruwa, wannan an gama kawai. Allah subhanahu wataala mai sauki ne a gunsa. To don haka don ya ce abu zai faru irin wannan, to bai kamata a tuhumi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana fadin magana da kaman ba a cikin hankalinsa yake ba. Wannan shine maganganun wato marasa imani, maganganun waɗanda ba su san Allah ba, maganganun waɗanda in ana maganan Allah subhanahu wataala ba sa nazari, ba su sanin Allah, saboda rashin imani, saboda toshewar zuciya da batan basira. Don haka sai suke auna maganar Allah subhanahu wataala da faruwan abun da Allah ya ce zai faru, sai suna auna abun kamar dan adam ne yake fada. Idan dan adam ya faɗi abun da ba zai yi ba, zaka iya ƙaryata shi in kana da dalili, ko ka musanta masa in kana da dalili. Amma Allah subhanahu wataala in ya faɗi abu, tabbas cewa Allah ne yace za a yi, to baka da magana kawai. in kaga mutun yana kokonto akan wannan to imanin sa akwai matsala ko kuma ma babu imanin kwata kwata wanda bashi da imani kwata kwata shike shakka akan maganar Allah afillahi shakkun fatirus samawati wal ardh yanzu wai game da Allah ne ake kokonto wanda ya kili halittar sama da ƙasa babu sama babu ƙasa ba yadda sama da ƙasa din nan suke ba babu su ba wai Allah yayi koyi ne da wani abu makamantan su ba a Allah kawai kiran halittar su yayi ya ga su zama haka yadda suke nan yanzu ba gaba ɗaya gashi nan muna jin daɗi muna rayuwa akan ƙasa ga sama ta rufe mu muna gani muna abun nan ba a taba yin su ba kawai Allah ya kira kuma ya ce musu kasance take kawai shikenan suka zama kamar yadda Allah ga dama yanzu wanda yayi wannan shine dan ya ce abu kaza zai faru kawai shikenan sai dan adam ya gwada da hankalinsa sai mutum ya tsaya yana tunanin cewa yanzu abu kaza zai yi a gurin ka ba zai yi ba amma a gurin Allah wanda ya wuce wannan ma zai yi in dai Allah ya ce zai yi to wanda yake kokonto marar imani ne ko mai raunin imani mummunar raunin imani amma wanda yake cikakken imani yake da yaqini da Allah in aka ce masa Allah ya ce za a yi kaza kawai sai ya ji daɗi sai ƙara abu ne sai dai ya kabbara kawai ya ce Allahu akbar saboda me Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce a yi wannan ya wuce a ce ya ai abu kaza zai faru ana kokonto Allah ya wuce nan haka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara abu to babu wanda ya isa ya ce a wannan abu kaza to wannan su kafirai sai suna ga kaman maganganu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa rana za ta toshe sun manta cewa ranar da suke gani nan fa akwai wanda ya halicce ta sun manta cewa Allah fa shi ya halicci ranar to halittar ta babu ita ba ya fi wuya ba akan gatanan kawai ba haskenta gatanan ba haskenta kan ai ya fi sauki akan da babu ranar fa aka halicce ta yayi ta yadda yake so kuma yayi ta yadda ya ga dama ta zama yadda take wanda ya kirkiro halittar rana bayan babu ita ko ba ko yayi a gurin kowa ba don kawai ya ce akwai ran da za ta fito ta yamma bayan dama shike ba ta dama ta fito ta inda take fitowa don ya ce a akwai ran da za ta fito ta inda take faduwa sannan kuma za ta fito babu haske dama kuma shi ya halitta mata hasken to sai wani abu ya faru wanda yake da imani kawai sai ya ce Allahu akbar kawai Allah shine mai girma don haka Allah ba abun da in ya faɗa ba zai yi ba abun da ya wuce nan ma in Allah ya ce za a yi sunan sa kawai an yi an gama lokaci ne kawai bai yi ba to saboda haka bai dace ba a tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗi maganganu masu girman da ba za a iya cewa da gaske ne ko ba da gaske don haka yake tuhuman sa suke ganin cewa wannan taɓin hankali yasa yake faɗin irin wannan maganganu a ce wai za a ga kogi da ruwa ko kuma bayan an mutu za a tashi ko kuma a ce mutane za su tsallake manya-manyan dukiyoyin su suna guduwa suna wannan anya Muhammad yana da taɓin hankali yasa yake faɗin wannan haka suke faɗi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wani gurin in suka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta Alƙur'ani cikai innahu sha'irun kai Annabi sallallahu alaihi wasallam wato mawaki ne in ba mawaki ba ya ake yake tsara amma kuma in za su yi kansu adalci Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a saukar masa da Alƙur'ani bai taba iya shirya baiti guda na waka ba saboda shi Allah subhanahu wataala yayi shi ne a cikin al'umma ummiyun waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba rubutu ko karatu ba saboda hikima irin ta Allah cikin yin haka hakan sai ya zama shine daraja ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin da ya iya rubutu da karatu da fusaha in yazo da Alƙur'ani sai ya ce dama gwanin fusaha ne to amma kwata-kwata bai iya ba sai gashi yazo da Alƙur'ani fusaha da ta wuce ta kowa ya kamata a gane cewa Alƙur'ani ba shi yazo da shi ba tunda da shi mai fusaha ne to shine ma'ana da shi mai iya wannan maganganu ne wanda suke da fusaha da tsari tun kafin a saukar masa da Alƙur'ani to da shi ne yana rubutu yana karatu kafin a saukar masa da Alƙur'ani to da in yazo da ƙwarewa irin ta Alƙur'ani sai ya ce lallai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ƙwarewa irin wacce dama ya saba da ita to amma bai iya ba bai saba ba kuma wannan shine daraja gare shi ba wai faduwa bace don bai iya ba ah daukakar kenan kuma daukakar al'umma ce hakan yawa daukakar al'umma ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama haka kuma mun gode wa Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama haka kuma Allah subhanahu wataala ya daga darajar annabi sallallahu alaihi wasallam da yasa ya zama haka bai baya rubutu baya karatu kafin nan Allah ce ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun ba kasance kafin a saukar maka da alqur'ani kana karanta wani littafi kafin alqur'ani ba ko kuma wai kana rubuta rubutu da hannunka kafin alqur'ani ba duk ba ayi wannan ba idan lartaba al-mubtilun da a ce kana yin haka to da al-mubtiluna masu ƙaryatawa maƙaryata masu fada da addinin Allah to da sun ƙara kokonto da sun ƙara kokonto saboda haka dama baka yi ba kuma dama ba haka kake yi ba amma sai gashi Allah ya zo maka da wannan mafi girman da mafi darajar abin da Allah ya zo maka da shi wannan ya nuna lallai ya kamata a ce mutane sun gane annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya zo da alqur'ani ne min tilqa'i nafsihi wato daga karan kansa ba a'a ya zo da alqur'ani ne daga Allah subhanahu wata'ala kuma umarnin Allah yake haka Allah subhanahu wata'ala ce wa ma sahibukum bi majnun wato ku sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai tabin hankali yake da shi ba maganganun da ya faɗa gaskiya ne domin maganganun Allah ne Allah ko mai iko ne cikin abin da ya faɗa don ka za a ga waɗannan abubuwa a lokacin tashin alkiyama kuma haka za su faru don ka sai sauran abubuwan ayoyin da suka saura a cikin wannan sura Allah subhanahu wataala ina za mu tashi aya ta nawa to za mu tashi aya ta 25 insha Allahu ta'ala karanta ولقد رآه وما هو بقول الشيطان الرجيم وما هو على الغيب بضنين آية 24 نعم كرنت تندق ولقد رآه بالأفق المبين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب
العالمين نعم الله سبحانه وتعالى da yace wa ma sahibukum bi majnun annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa tabin hankali yake da shi ba ya fadi gaskiya shi dan isar da sako ne in alayka illa albalaw abinda ke kanka kawai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ba komai ba illa isar da sakon Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar Allah ya shaida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar. Mala'iku sun shaida Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah. Dukkan bayin Allah na kwarai sun shaida lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah. Babu abun da ya bari. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da abun da Allah ya aiko shi da shi kafin ya bar duniya. Allah ya ce masa fasda'a bima tu'mar wa'rid 'anil mushrikeen. Ka tsage duk abun da aka umarce ka na isar da sako isar da shi karka tsaya kuma bayyana dukkan abun da Allah ya ce kai bayani wa mutane karka boye komai ka isar da gaskiya ka bayyana gaskiya ka isar da sakon Allah ka bayyana wa Allah sako abin da ka bayyana wa mutane sakon Allah subhanahu wataala karka ja da baya karka bari ka isar da sakon Allah inda ya dace sannan ka kauda kai daga mushrikai masu hada Allah da wani masu bautar gumaka masu shirka waɗanda suka zabi bautar wani Allah wannan kauda kai daga gare su ka kyale su Allah subhanahu wataala ma yake cewa inna kafainakal mustahzi'in dan haka mu zamu isan maka daga masu izgili masu maka izgili zamu isan maka akan su kyale su kawai zamu isan maka akan su ka bar su su yi duk abin da za su yi zamu isan maka akan su daga karka damu saka annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah ba tare da komai ba Allah subhanahu wata'ala ke bayyana cewa wala qadara ahu bil ufuqil mubin haqiqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibril gani na zahiri Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril a fi hay'atihi al-malakiyya kamar yadda akai bayani wato asifarsa ta malaika ko babu ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wahayi daga malaika jibril indai wahayi na alqur'ani da Allah ke aiko malaika jibril da shi face sai malaika yazo fi hay'atihi al-malakiyya wato asifarsa ta malaika a tsarin halittarsa na malaika shi yasa wani sa'i malaika jibrilu yakan zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a sifar mutum ko a sifar wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman irin dihiyatul kalbi radiyallahu an dai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani sa'i malaika jibrilu yakan zo a sifar sa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga idan malaika jibrilu ya zo masa a wannan sifar to bi ma'ana ba alqur'ani yazo masa da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karbi wani abu ne bayani daga Allah in ya aika malaika jibrilu amma ba tare da ya zamanto aya ce ta alqur'ani ba in dai aya ce ta alqur'ani ya kawo masa to sai yazo a sifarsa ta malaika kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto ya shirya sai an shirya shi kamar yadda Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan saqila lalle zamu saukar maka da magana mai nauyi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ake shirya shi kafin saukan alqur'ani don ya karbi alqur'ani shi yasa sahabbai suke cewa nasma ahyanan kasir silatul jarh idan wahayi yana zuwa mukan ji kaman karan kararrawa ko kuma adawil annahl wato ma'ana irin bu karan kudan zuma kaman kudan zuma ne za ta wuce ka jira wannan garkenta idan tana wucewa nan ka ji di to haka idan wahayi ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda malaika jibril zai sauko masa da wahayi tare da wanda suke raka shi na malaiku su sabai ba su ganin malaiku ba su ganin malaika jibril sai da su ji kaman wannan karan sai su ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana bari koda ana tsananin sanyi sukan ga goshin sa yana fidda zufa saboda nauyin abun da ake saukar masa naqatuhu qaswa wata rana wahayi ya zo masa yana kanta sai ta tsaya ta kasa tafiya kawai sai ta durkushe a gurin saboda nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu nauyi sannan Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata nan cinyansa tana jikin kafansa gwiwansa tana jikin cinyan annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune da aka fara sauko masa da wahayi bai san lokacin da ya janye kafansa ba saboda dumin jikin annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu wataala haka yake saukar masa da wahayi saboda girman sha'anin abun da Allah yake saukarwa gare shi don haka babu ƙarya babu wasa sannan malaika jibril zai zo a sifarsa ta malaika sannan ya saukar masa da wahayi amma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga daman malaika jibril ya zo da wani bayani wanda ba wahayin alqur'ani ba yakan zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin Umar radiyallahu anhu ke tabbatarwa idh tala alaina rajulun shadidul bayadhi shadidul bayadhi thiyab shadidu sawadi sha'r mutum mai tsananin farin tufa mai tsananin bakin gashi la yura alaihi atharu safar amma kuma gashi ba wani alaman wahala ko dawainiyan yayyo tafiya kawai garau kaman diro waye hakan nan ga rigarsa ta farasol sannan kuma ga gashin sa baki kirin hakan nan kawai yazo mana muka ga kawai ya bijiro gashin nan kuma kaman ba daga tafiya yake ba domin dawainiyan sa kaman ba daga ne yake ko babu wahala yazo ya zauna dabda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya jingina gwiwoyinsa zuwa ga gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada kaffayhi ala fakhidhayhi ya dora hannuwansa akan abunan cinyoyinsa fa qala ya muhammad yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni an kaza kaga anan yazo ya zauna yana ta tambayansa ba ni labarin kaza ba ni labarin kaza kaga wannan ba alqur'ani bane don haka yazo a sifar mutum. Shi yasa daga ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu, shin kun san wannan wanda yazo din bayan ya tashi kawai ya bace, yana tayi ta suka ya bata. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, kun san atadruna man sa'id, kun san waye ne wanda yazo yake wannan tambayoyi? Domin sun yi mamaki, yas'aluhu wa yusaddiquhu, yana tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ansa sai ta yi gaskiya ne. Kaga idan kai tambaya kai, to ya ko zaka ce wanda ya baka ansa yayi gaskiya ne, ashe ka san abin da ya faɗa kenan? Dama to shine abin da suke mamaki. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ya yana tambayan sa kuma yana gaskata shi? To shine bayan ya tafi da suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya tambaye su ko sun san waye, suka ce ba wanda ya sani a cikin su, Allah kadai ya sani, manzon Allah kadai ya sani. Sannan sai ya ce musu, wannan mala'ika Jibrilu ne kuka gani. Kaga ashe ya zo a sifar mutum wanda suka gan shi. To anan saboda ba Al-Qur'ani ya zo da shi ba, amma duk wata aya gaba ɗayan ayoyin Al-Qur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya saukar zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu aya ɗaya da ya sauko da ita ya zo a wata sifa ba sifar mala'ika ba, saboda girman sha'anin Al-Qur'ani. In ya zo ma sifar mala'ikan a yadda yake a matsayinsu na mala'ika, har ma akan samu mala'iku su rako shi, mala'iku suka rako shi. Wani sai za ka samu mala'iku dumbi da yawa suke rako shi, wani sai mala'iku kada. Ala ayi halin, ko ba mala'ikan da ya rako shi ma dai, shi kadai din tukunna, shi kansa shi kadai gayya ne, mala'ika Jibril. To Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Jibril. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين. أما النبي صلى الله عليه وسلم بايا قرية غيبي سنن كما بيسن غيبي با سي أبند الله يسنده كما بايا كو كنتو أكن غيبي بايا شكا أكن غيبي كما سنن النبي صلى الله عليه وسلم بايا جاد بايا أكن دك أبند الله يسنده ياتبتا سوا غسيان وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم. شي كما القراني با مغانا شي تشيطان رجيم جيففي با باب تا اند شيطان يكي سامو مغانا كو يكي سامو شيغد دا واني ابو نصر لانسا چكين القراني شيطانو سكن كي كنو انسو جي ابو ندزا اي واحي ويسو ناسو سو يكو وقالي اغانين سو شيغد دا واني ابو na son ransu, don a ce ya zo ne na wahayi har su dora cutar da mutane da wannan abun. Ina Allah ya sawa Al-Qur'ani kariya ta inda ba sa tsammani, sai da aka kare Al-Qur'ani ta ko ta ina lokacin saukar da shi. Ba inda Al-Qur'ani bai samu kariya ba lokacin saukar da shi. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala ya kare Al-Qur'ani, sannan kuma ya kare mala'ika Jibrilu kafin wato ya sauko da abuna Al-Qur'ani din nan. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai da aka shirya shi tukunna Al-Qur'ani ya sauko, an shirya shi Al-Qur'ani ya sauko. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ce, wa ma huwa biqauli shaytanir rajim. Shi Al-Qur'ani wato ba fa maganan wani shedan ne jefaffe ba, shedan jefaffe bai isa shiga magana ba, abuna bai isa shiga da magana cikin Al-Qur'ani ba, bai isa ba. Ba ta inda shedan jefaffe zai shiga da magana cikin Al-Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ya hana, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah subhanahu wa ta'ala ce, mu ne muka saukar da Al-Qur'ani, kuma lallai mu ne masu kiyayewa gare shi. Don haka Al-Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala yana kiyaye Al-Qur'ani, yayi alƙawarin kiyaye shi, kuma sannan yana kiyaye shi. Al-Qur'ani Allah shi ne ya ɗauɗa wainiyan kiyaye shi, don haka ba wanda ya shigar da wani abu. Kuma sannan babu wata magana da ta taba shiga, idan ma shedanu suka hau junansu don jin ko fisgan wata magana na Al-Qur'ani da Allah ya bada umarnin sauko da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam jifan su ake da yulaye don musamman bayan aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam an ƙara bada tsaro mai girma a game da wato sama shi da zaka ga shi abu ne shedanu suna cewa wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba mu abu ne mun yi kokarin wato riskan sama mu shiga mu yi kokarin samar da wata kofa da za mu jefa wani abu na rudani a cikin harkar wahayin alqur'ani amma sai muka samu sama ina ta cika da tsaro da yulaye waɗanda suke gadin duk wata hanya don haka ba su da iko shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam abuna akwai hadisi da malamai suke magana akan isnadin sa wasu malamai suke cewa ya inganta cewa mala'iku da suka rako mala'ika jibrilu lokacin da zai kawo suratul an'am mala'ika jibrilu ya sauko da suratul an'am tare da mala'iku ɗan rakiya ma saddal ufuk abinda ya tare ba a ganin sansanin sama annabi sallallahu alaihi wasallam sai imamu suyuti rahimahullah ya ambaci a wannan hadisin da makamantansa wasu malamai sun yi magana akan abu ne inganci ko rashin inganci wallahu a'lam ma saddal ufuk wato yawan mala'iku da suka rako shi lokacin saukar da suratul an'am sai da zamanto ba a maganin sama saboda yawan su kaga Allah subhanahu wata'ala yakan aiko alqur'ani sannan kuma ya zamanto a Allah subhanahu wata'ala ya bashi kariya cikakkiyar kariya ta yadda shedanu duk abun da za su yi wai don su sanya wani abu na rudani Allah subhanahu wata'ala ya hana don haka ma huwa bi qauli shaytanir rajim don haka shi alqur'ani magana Allah ce in ba maganan shaytani rajim ba ya za a jifi wanda ya zo da shi da taɓin hankali yawanci idan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabi bawansa da rashin lafiya har ya kai ga taɓin hankali to za ka samu wani sa'i yakan yi maganganu ba a cikin hankalinsa ba to waɗannan maganganun da yake ba a cikin hankalinsa ba to maganganu ne waɗanda yana yin su saboda shedan ne yake sa shi yake waɗannan maganganu don haka zaka ga wanda ya samu rashin lafiya na tabor hankali don haka maganganun da zaka ji yana yi wanda ba a cikin hankalinsa ba maganganu ne na shedanu da suka sa shi yake irin waɗannan maganganu to su kuma kafirai lokacin da suka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu maganganun Allah subhanahu wata'ala cewa a duwatsu za a tafiyar da su bayan mutane sun mutu za a tada su za a dawo da rayuka zuwa ga jikkuna maabutansu za a tada waɗanda suka rasu abin da kogi zai kama da wuta wannan abun sai suka ce a'a wala kawai taɗin hankali Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi har ya sa ma yake faɗin wannan magana shine sai Allah ya musu raddi a'a wa ma huwa bi qauli shaytanir rajim me taɓin hankali da zaka ga yana magana saboda jarrabawa da Allah ya jarrabe shi da shi na rashin lafiya shine wanda shedanu suke sa shi ya faɗi maganganu wanda duk wani mai hankali zai ji maganganun kaman ba baya yin su a cikin hayyacinsa lokacin da yake maganganu to shine sai suka tuhumi Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin wannan cewa yaya zai rinka cewa akwai ranar da za ta zo a ga rana ta yi zama cikin duhu kuma ta fito ta inda take faduwa yaya zai rinka cewa taurari za su tsinke yaya zai rinka cewa za a tafiyar da duwar watsi kamar yadda gajimare ke tafiya yaya zai rinka cewa mutane za su gudu su bar dukiyoyinsu masu tsada har wai mutum ya bar raƙuma yaya zai ce wai za a tara dukkan dabbobi a guri ɗaya wannan wace irin magana ne wannan maganganun da yake yaya zai ce wai koguna kogi na ruwa wai a ce za a gan shi yana ci balbal da wuta saboda bala'i wannan maganan akwai taɓin hankali a ciki su haka suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ya ce musu a'a wama sahibukum bimajnun, ku sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam babu tabin tin hankali tattare da shi, maganan alqur'ani gaskiya ne. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin, tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika jibrilu gani a sifansa ta malaika ya sauko masa da alqur'ani. Sannan wama huwa ala al-ghaibi bi dhanin, annabi sallallahu alaihi wasallam baya shakka baya kokonto kuma bai san gaibi ba, amma Allah ne ya sanar da shi, amma baya shakkan gaibi, abinda Allah ya sanar da shi yayi imani da shi, ya tabbatar gaskiya ne, shi yasa yake gaya muku. Sannan ya saki cewa wama huwa bi qawli shaytanir rajim, al-qur'ani ba maganan shaytan jefaffe bane wanda yake sawa mutum in ya samu jarrabawa ta rashin lafiya ya sashi rinka surutan da ba a gane kansu. To al-qur'ani shi ba wannan bane, yawa ku sani al-qur'ani ba maganar hauka bace, maganar gaskiya ce, ba maganar tabin hankali bane, al-qur'ani maganar gaskiya ce, shine wama huwa bi qawli shaytanir rajim. Kai sai Allah ya ce fa aina tazhabu, wai mutane ina za ku je ne ka, yaya ana gaya muku alqur'ani kuna ƙaryatawa, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana kuna ƙaryatawa kuna kokonto, ya ana cewa za a yi tashin alkiyama kuna kokonto. Kamar mu a yau yadda rayuwar mu take cikin dimuwa da rashin gaskiya da rashin adalci da rashin kirki da rashin amana, fa aina tazhabun, wai ina za mu je ne, wai ina mutane za su je ne, wancan ya cuci wancan shikenan a ji dadi a yi dariya, wancan ya handami wancan dukiya ya ji dadi ya yi dariya, wancan ya gina kaza da kudin haramun shine abun alfahari, wancan ya shiga kaza da kudin haramun shine abun fadanci a gari, fa aina tazhabun, ina za ku je ne, wai ina mutane za su je ne, abun alfahari shine duniya. Kai da halal mana, in mutun yayi da halal shikenan sai a gode wa Allah. Allah zai iya azurta mutun da halal ya gina duk abin da yake so ya gina, kuma da arziki na halal. Mutun yayi hakuri ya bi halal, mutun zai iya shiga duk abin hawan da yake so da arziki na halal, ba sai yayi haram. Don haka fa aina tazhabu, ina za ku je ne ya ku mutane, ake barin Allah, in an bar Allah ina za a je, in huwa illa zikrun lil alamin. To shi alqur'ani ba komai bane illa zikrun, face kawai tinatarwa ne, wa'azi ne, abun ambaton Allah ne lil alamin, amma ga talikai. Don haka wanda duk yake da hankali kuma Allah ya masa dacewa, sai ga ya shiryu ya rike alqur'ani, kuma ya yadda da alqur'ani, kuma ya gaskata shi. Amma wanda duk ya zama batacce, ya samu tunanin wani abu, ko kuma ya dau wani son rai, ko ya zabi abun da yake ganin shine yafi masa a ganinsa, ko ya zabi duniya maimakon lahira, ko ya ga cewa barna kawai yake so saboda ita barnar yake sha'awa, to wanda duk yake tunanin wannan shikenan sai je yi. Shi yasa Allah yace liman sha'a minkum an yastaqim, wanda ga dama a cikin ku ya tsaya ya miƙe, ya tsaya ya zama mustaqim, wato tsaye miƙaƙƙen mutum tsayayye akan gaskiya, wanda yaso ya rike gaskiya ya tsaya akan. Yanzu zabi namu ne kullum muna addu'a Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu, ya tabbatar da mu akan shiriya, kuma duk abun da za a yi ka roki Allah ya tabbatar da kai akan shiriya, sannan kai ma ka yi ya kokarin ka, kar ka bude kofar shiga bata, inda duk aka ce taro ne na bata, in baka je gurin ba insha Allah yana daga cikin hanyoyi na kame kanka daga shiga bata, don baka je gurin ba ma. Inda duk aka ce ga abun da ake na sabon Allah a gurin, in ka kiyaye kanka baka shiga gurin ba, sai ga Allah subhanahu wataala ya taimake ka. Inda duk aka ce barna ake yi, sai ka kame kanka daga shiga gurin wannan barna, in Allah subhanahu wataala ya taimake ka, sai ga gaba ɗaya ka tsira da ikon Allah. Saboda haka duk abun da shine dalilin kai ka gurin barna, ko abun da zai zama shine dalilin kai ka ga sabon Allah, ko abun da zai zama shine dalilin cin mutunci ko zarafin dokokin Allah subhanahu wataala, duk gaba ɗaya mutum ya nisance su, mutum ya bi Allah, ya tsaya bisa dokar Allah. Duniya gida ce mai karewa tabbas wallahi, kuma duk abun da mutum yake ji da shi zai kare, kuma ko me mutum yake da shi ko ya kare ko abun ya kare ya bar shi, kuma ko abun ya kare shi ma wata ransa ya kare, duka biyu sai an yi su. Kuma ko da bai kare ba abun duniyan sai yana nan, to shi wata ran zai kare bar abun duniyan, wasu kuma su dauka, amma shi kam dole sai ya tafi ya bar duniya. Wannan babu shakka a cikin wannan, babu wani dan adam da ya kai waɗanda suka shude son duniya amma sun shude sun tafi, ba abin da ya tsaye da su, sun shude sun tafi, yau kabarin su ma ba gane ina yake, saboda mai ba a san inda aka binne su, ya bata saboda tsananin shekaru a duniya. Saboda haka wajibi ne a rinka sanin cewa lallai duniya ayi taka tsantsan a bi Allah subhanahu wata'ala a tsaya bisa bin Allah a yadda da Allah subhanahu wata'ala a kuma yadda da dokokin Allah subhanahu wata'ala a kauce dukkan abunda Allah subhanahu wata'ala baya so a bi dukkan abunda Allah subhanahu wata'ala yake so kowa ya bi abunda Allah yake so daidai gwargwadon yinsa amma idan mutum ya zauna kawai abun da ya masa dadi ko ya raya a ransa kawai shikenan shi zai abun da ya ga kawai shine yake sha'awa don haka shi zai mutum zai fada cikin halaka mutum zai fada cikin halaka dole duniya sai ka bi abun da Allah yake so kafin lahira kuma ta gino a duniya ne ake gina lahira kuma ba wai komai zaka zauna ne ba tare da ka kokarta kai himma ba annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga dai shine fiyayyen halitta duk mun sani kuma duk mun san cewa shine wanda sai ya zo ma tukunna ake bude aljanna kai shine wanda ma tukunna sai kabarin sa ya tsage ya fito kafin ma kasar ta fara tsagewa sauran ma mutane su fito shine farkon wanda kasa zai tsage domin sa sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai fito aljanna tana rufe sai ya zo tukunna shine wanda zai ash-shafa'atul uzma duk duniya duk halittun Allah hatta annabawa za su sha alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana dan shine zai zo yi ash-shafa'atul uzma ash-shafa'a wacce ta kowace girma malan da rana za ta zo daidai kan mutane ana shan bala'i wanda zai nemi a dage ta kuma Allah ya yadda ya dage ta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga shi da kansa sallallahu alaihi wasallam sai da ya zamanto yana himma wajen ibada qama hatta tafattarat qadama ya tsaya yana bautar Allah sai da kafafuwansa suka kumbura ya tsaya yana kuka yana tunanin lahira yana tsoronta hatta ballas sura har sai da aka wayi gari hawayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gudu a cikin daki hawayensa yana zuba a fiskansa yana gangarawa kasa sai da ya tafiya sai da kasa ta jike da hawayen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake karanta karshen ayoyin surati ali imran yana tina lahira da tsayuwa a gaban Allah amma alhali shi ba shi da matsala wannan rana ban ma shi ne wanda ma zai sawa mutane mafita da izinin Allah saboda haka wajibi ne a cikin mu kowa liman sha'a minkum an yastaqim wanda ya ga dama a cikin ku ya tsaya ya miƙe ya yi himma ya yi aiki ya kyautata tauhidinsa kar ya zamanto mushriki kar ya zamanto mai shirka mai hada wani da Allah kar ya zamanto asi mai sabawa Allah mai yin abun da Allah baya so kar ya zamanto mai fasikanci ko shashanci ko wasu abubuwan da Allah bai yadda da su ba kar ya zamanto azzalimi kar ya zamanto maha'inci kar ya zamanto makaryaci kar ya zamanto mai karya alƙawura kar duk wasu abubuwa na sabo kowa a cikin mu ya nisance su Allah ya samu gane wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin amma ba wai son ku kadai bane sai kun nemi dacin Allah Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai ya tabbatar da ku akan shiriya shi yasa kai aiki na kwarai ka roki Allah ya karba ba wai dole ne Allah ya karba ba kai aiki na kwarai kana mai kaskantar da kai kana mai neman yi domin Allah kuma kai domin Allah din sannan ka roki Allah ya karba annabi Ibrahim alaihi salam gina dakin Ka'aba yayin shi da dan sa kuma da umarnin Allah malaika aka aiko aka ce su gina dakin Ka'aba amma da suka gina cewa ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka karba mana ya Allah kai ne mai ji mai masani ya Allah ka karba mana ba su kawai da suka gina tunda umarnin Allah ne sai kawai karbabbe bane ba kawai in kaje tunda an ce ayi sallah shikenan in kai sallah shikenan dole ta tafiwa inna tunani nawa kai a cikin sallah kai ba sama sai ka sa hannunka a jiwu ka dan lissafa ka ji ko suna nan ko ba sana dole duk irin wannan ana sallah duk ana yi ba in ba dai Allah ya kiyaye ba to Allah ya kiyaye mu wallahi ta'ala a'lam Allah ya samu gane insha Allah ta'ala zamu dakata anan ganin cewa lokaci yayi Allah subhanahu wataala ya bamu nasara Allah ya samu aiki da alqur'ani Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta wa iyayen mu Allah ya fasaha mu cikin kaburburan su wadanda suke raye cikin iyayen mu Allah ya ba su karfin gwiwa Allah ya kyautata karshen mu da tasu in ajalin mu ya zo Allah ya daura rayuwar mu cikin imani Allah ya albarka a zuriyar mu da iyalan mu Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya tabbatar da digadigan mu akan abin da zai zama shine gaskiya da tsiran mu ranar tashin alkiyama duk abin da zamu ba daidai ba Allah ya ganar da mu ya hana mu aikatawa shugabannin mu Allah ya taimake su Allah ya ba su damar yin abin da zai zama alkhairi gare mu duk abin da ba alkhairi ba Allah ya ganar da su Allah ya saka su aikata Allah subhanahu wataala ya shiryar da zuriyar mu da iyalan mu Allah ya kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali bala'in da ake ciki Allah ya kawo mana dauki akan sa Allah kuma ya kawo mana karshen sa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.